Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Juma'a 17 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumelli tare da Ramsa Almasi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wata babbar kotun tarayyar Najeriya ta umarci gwamnatin kasar da ta biya wani dan fafutukar kafa kasar Yarbawa naira biliyan 20. Haka kuma za a ji cewa rundunar sojan sama ta Najeriya ta yi ƙarin haske game da kuskurewar hari da aka kai wa fararen hula a Yobe. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan sabon yunkurin sabunta katin zaɓe a ƙasar Kamaru. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai an fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Shugabanni a wani taro wanda China da Russia ke mutakar tasiri a kai da kungiyar haɗin kai mai mazauni a Shanghai ta shirya a yau dinnan Juma'a sun jaddada buƙatar tafiya da gwamnatin Afghanistan ƙarƙashin ikon Taliban saboda a samu damar kaucewa matsalolin jinƙai da ka faru da kuma durƙushewar tattalin arziki a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita. Taron wanda ake yin sa a Tajikistan na zuwa ne wata guda bayan da kungiyar Taliban mai tsatsauran ra'ayin addini ta sake kwace ikon mulkin kasar a Kabul yayin da sojojin yammacin duniya ƙarƙashin jagorancin Amurka ke janyewa daga kasar wanda ya kawo ƙarshen shafi shekaru kusan 20 da suka yi suna yaƙi a Afghanistan. Da yake jawabi ta kafar bidiyo shugaban China Xi Jinping ya sake yin kira ga Taliban da ta kauda ta'addanci yayin da yake kuma yin alƙawarin bayar da ƙarin tallafi ga ƙasar wadda makwabciyar China ce sannan ya kuma yi kira ga sauran ƙasashen duniya da su ma su taimaka. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wani sabon umarni wanda ya baiwa ma'aikatar Baitul Malin Amurka damar ɗaukar mataki kan dukkan ɓangarorin da ke da hannu a yakin da ake yi a yankin Tigre na arewacin Habasha ciki har ma da jami'an gwamnatin Habashar da Eritrea. Sabon umarnin shugaban ƙasa da na rattabawa hannu yau ya tanaji sabbin takunkumi da za mu iya aunawa kan waɗanda suka haddasa ko kuma suka taka wata rawa ciki wanda hakan ya tsawaita yakin Habasha ya kawo cikas ga ayyukan jinƙai ko ya hana cimma tsagaita wuta a cewar Biden a yau dinnan Juma'a. Waɗannan takunkuman ba akan mutanen Habasha ko na Eritrea za a auna ba sai dai kan ɗaiɗaikun mutane ko kuma ƙungiyoyin da ke rurutu tashin hankali da kuma janyo matsalolin jinƙai a can, inji Biden. Yau Juma'a ofishin jakadancin China a Austria ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministan tsaro da na harkokin wajen Australia da kuma takwarorin aikinsu na Amurka suka yi bayan wani taron shekara-shekara a birnin Washington. Bayan ganawar ministocin na Amurka da Australia, ƙasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da China ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin China da ba su bisa doka, sannan suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar ƙawarsu Taiwan. Waɗannan kalaman na Australia da Amurka na zuwa ne kwana guda bayan da suka yi shelar cimma yarjejeniya kan cinikin jirgin ƙarƙashin ruwa a matsayin wata yarjejeniyar tsaro da ta haɗa da Burtaniya wadda China ke Allah wadai da ita a matsayin wani mataki na rurutu gasar mallakar makamai. A halin da ake ciki kuma China ta rubuta wasiƙar buƙatar shiga ingantacciyar yarjejeniyar cinikayya ta yankin Pacific CPTPP a cewar ma'aikatar cinikayyar ƙasar a yayin da ƙasar ta China wacce ita ce ta biyu a ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ƙoƙarin faɗaɗa cinikayyar ta. Ministan cinikayya Wang Wincho ya miƙa wasiƙar ta China ta buƙatar shiga yarjejeniyar kasuwanci mara shamaki ɗin ga ministan kasuwanci na ƙasar New Zealand Domian Okonno a cewar ma'aikatar da daren jiya Alhamis. Ƙasar Faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya wajen 3,000 waɗanda ba su yi rigakafin COVID-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar 15 ga watan nan na Satumba. Gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan ƙasar sama da miliyan 2.5 a cewar ministan lafiya na kasar Oliver Garan ji Alhamis sun gwamnati aje aikin su da yin rigakafin cutar ta COVID-19 dubban ma'aikatan lafiya ne dai ba su rigakafin ba zuwa watan Yuli da shugaba Emmanuel Macron ya shelar wa'adin ranar 15 ga watan Satumba da ya kamata ma'aikacin jinya yayi allurar rigakafi akalla na farko a ƙarshe a kokarinta na cimma burinta na dogara ga makamashi mai tsafta da kuma rage gurbata yanayi a birane yayin da take kokarin farfado da bangaren kirkiro motocinta ranar Laraba gwamnatin India ta yi shelar ware dala biliyan 3.5 don samar da motoci masu amfani da wutar lantarki da iskar hydrogen wannan shirin wanda ya hada da taimaka ma kamfanonin motoci wajen mai da hankali ga kirkiro motoci masu amfani da makamashi mai tsafta zai sa India ta gaggauta samun motoci masu amfani da makamashi mai tsafta a cewar gwamnati a wata takardar bayani.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to za mu buɗe taskarar hotunan namu daga Najeriya. Inda wata babbar kotun tarayya da ke zama a Ibadan ta umarci gwamnatin Najeriya ta biya mai fafutukar kafa kasar Yarbawa Sunday Adeyema naira biliyan 20. Kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga Hassan Umar Tambuwal.
Wata babbar kotu da ke zama a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo ta umarci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta biya dan fafutukar kafa kasar Yarbawa Sunday Adeyema da aka fi sani da Sunday Igboho naira biliyan 20 a game da dafe masa hakkensa hanyar kai hari da jami'an tsaron farin kaya na DSS suka yi a gidansa inda sun ka sami makamai iri-iri mai shari'a Ladiran Akintola ne na babbar kotun Ibadan ya bada wannan hukuncin a lokacin da yake yanke hukunci da lawyer Sunday Igboho Yomi Aliyu San ya shigar a madadinsa a gaban babbar kotun yana neman a biya shi manyan kuɗi har naira biliyan 500 saboda jami'an DSS sun kai hari a gidan Sunday Igboho ranar 1 ga watan Juli na shekarar 2021 a gidansa dake unguwar Soka Ibadan sun ka kwashe makamai da yawa har wa yau a karar ta Sunday Igboho ya buƙaci kotun da ta ayyana cewa harin da jami'an DSS suka kai gidan ya saba wa doka kuma ya keta hakkensa tun farko sai da lawyer gwamnatin tarayyar Najeriya da ministan shari'a kuma babban attorney general na Najeriya Abubakar Malami babban lawyer SAN wato lawyer Abubakar Abdullahi yace babbar kotun jiha dake birnin Ibadan a jihar Oyo bata da hurumin sauraron shari'ar da ta shafi wata hukuma ta gwamnatin tarayyar Najeriya lawyer Abubakar Abdullahi ya bada hujjoji da misalai a hukuncin babbar kotun kolin Najeriya da kotun dauka kara inda yace babbar kotun jiha ba ta da daman sauraren irin wannan shari'ar haka ma babbar kotun ta Ibadan ta hana jami'an DSS ko gwamnatin tarayyar Najeriya ko wani wakilin su da ya kama Sunday Igboho ko ya dame shi kotun tace yana da damar wata yawa ko ina kamar yadda yake a sashe na 35.1 a da ba a cikin baka na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 da aka yi wa gyaran fuska a cikin waɗanda an ka kai ƙara ku babbar kotun ta Ibadan da yi sun hada da ministan shari'a kuma babban attorney general Abubakar Malami SAN jami'an DSS da kuma director hukumar DSS na jihar Oyo a halin yanzu dai akwai wani bayani da ke yawo a kafafen sada zumunta wanda ya nuna cewa Sunday Igboho wanda ke san gidan yarin Kwatano a jamhuriyar Benin yana jiran shari'a ya nuna cewa kada magoya bayansa su rinka yin gangami ko jerin gwano da sunansa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Umar Tambuwal to har yanzu dai muna Najeriya inda a wannan karan kuma headquarter rundunar sojin sama ta yi karin haske kan harin da ake zargin wani jirgin yakin ta ne kai Yobe sai dai yayi kuskuren samun wasu fararen hula a arewacin jihar dake kan iyakan Najeriya da Niger daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina
Headquarter rundunar sojojin saman Najeriya ta ce ta sami rahoton zargin cewar wani jirgin yakin ta da ya kai samame kan yan ta'addan Boko Haram a jihar Yobe ya sami wasu fararen hula bisa kuskure kamar yadda rundunar sojojin saman ta yi karin bayani biyo bayan samun bayanan sirri na kai koman yan ta'addan Boko Haram da ISWAP a gabar kogin Kumadugu Yobe an tada jirgin yaki daga rundunar operation haɗin kai don ya tunkari yan ta'addan gadangadan a wannan yanki dake kan wajajen kan iyakar Najeriya da Nijar. Lokacin da jirgin yakin isa yankin ne kuma wanda ke kudancin garin Kanama ya lura da kai komo daidai da irin na ƴan Boko Haram yayin da duk suka ji rugugin jirgin yaki. A saboda haka matukin jirgin ya danyi harbi irin na barazana don ya tabbatar da abin da ya hango daga sama. Rundunar sojan saman Najeriya tace amma fa abin da mai muhimmancin gaske a sani cewar wannan yanki lalle wajaje ne da aka san ƴan ta'addan Boko Haram na kai komo da marukokin su a wurin. Amma daga bisani hedkwatar sojan saman Najeriya tace ta sami rahoton zargin cewar harin ya kuskure kuma ya shafi fararen hula. Akan haka babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya tuni ya bada umarnin kaddamar da bincike kan al'amarin kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a na hedkwatar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ke mun karin bayani.
Eh to mu ma haka muka ji so abinda aka yi shine gidanmu ya mashallah wallahi dai amma wai ce dole a kafa komiti su duba a tabbatar cewa ko me ya faru so that I make sure cewa ba samu wani abu ba
kamar ainihin aikin mandate na komitin kamar ainihin me za su bincika su ainihin komitin
eh to za ku dan ba da lokaci domin yanzu ba abun da zan yi cewa an kafa komiti da za a duba abin da ya faru dan ba mu dan lokaci ne a
tsawa kamar shi wannan komitin zuwa na lokaci ne zai gama aikin shi
eh a yanzu ba ba su lokaci ba mana san ba zai dade ba mun Allah ya da za ta tabbata cewa an nema abin da ya abin ya faru ka san abin ba maganan ko a sa lokaci ko ka sa lokaci bane ana so a tabbatar wannan abin bai faru kuma ba wa ga a tabbata cewa kuma jiragen airport sun yi wani abun kuma su waye ne aka kashe ka gane
eh
ha wani abun
ya duba da yadda al'amarin ya jawo cece kuce masana tsaro irin su Air Commodore Baba Gamawa mai ritaya dake zama tsohon hafsa a rundunar sojan saman Najeriya na kira ga jama'a da ayi taka tsantsan
a wannan abu da ya faru a jihar Yobe abu ne na bakin ciki da jama'ar jihar Yobe da jama'an Najeriya a kai zuciya nesa a bar rundunar sojojin sama su gudanar da bincike domin a san abin da ya faru.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Kawai
yanzu kuma lokacin da awal garba daga kasar Kamaru zai shigo mana da rahoto na musamman kan sabon shirin sabuntawa ƴan kasar kamar ka tunan zaben su
hukumar zaɓe mai zaman kanta elekan ko election Kamaru sun fara wani yunkuri na sabunta katin zaɓe a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru anda gwamnatin kasar take buƙatar kowane ɗan ƙasa wanda yake da shekarun dangwale zaɓe da yayin kokarin ganin cewa ya mallaki katin zaɓen ga tsarin kundin shari'ar kasar jamhuriyar Kamaru dai duk mutumin da ya mallaki shekaru 18 a faɗin kasar ana buƙatar sa da ya samu katin zaɓe a kasar ta jamhuriyar Kamaru sai dai kuma shugaban hukumar zaɓen na kasar Kamaru Musta Eric Osefe ya ce a hukumance ne mun yi kokari na ganin cewa mutum sama da miliyan 7 yanzu haka cikin miliyan 22 da kasar Kamaru take da jama'a waɗanda suka yanke katin zabe kuma muna fatan cewa nan da wani lokaci kankani za mu ci gaba da bawa al'umma katin zaben su a hannun su domin su zama to ɗan kasa na gari kuma wannan aiki da muka sa a gaban mu a yanzu haka dai muna buƙatan mutane sama da 287 waɗanda yanzu haka muke ganin cewa za su sake yankan katin zaben a nan gaba Alhaji Alhaji sa idanu ne ta bangaren ɗan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce
shi zaka ke gani a kowane shekara shi Elika mai sake bude rijistar shi saboda ya dauki wadannan wanda suka shika shekara 21 wannan shekara kaji aikin shi na farko kenan ya rijista ya yi lissafin kuma waɗanda za su yi zaɓe wato ya rijista ya san lissafin waɗanda za su yi zaɓe a farko aikin shi kenan aikin shi na biyu kuma shine wato shi yake hada zaɓe yana so mu zaɓe a ƙasar Kamaru da karfe 8 wani sa'in amma dai ana tsayar da shi kowa ya shina da karfe 6 yamma su hayeye su duka cancanta su yi aiki a wannan kungiyan kungiyar da cancantawa da abin da ya faru da abin da ya yiwu a lokacin da ake zaɓe waɗannan su ne za su bincike kafin su miƙa mu kotu su wannan kungiyan wato doka ya nuna cewa mutane 22 babu ake sawa a wannan kungiya akan waɗannan mutane 22 babu din akwai shugaban su ɗaya da ake kira shi president conseil shine president conseil shine president wannan kungiyan din to ka gani su waɗannan kuma 28 da akwai vice president da akwai sauran conseil kuma su ne 28 to wannan kungiyan a takaice wato dai doka ya nuna cewa wannan waɗanda za su kasance a wannan kungiyar shi da su kasance mutane ne da ba su a cikin wani jam'iyya da yake ƙasar Kamaru ko kuwa inda ba iya an samu irin waɗannan mutanen ba shi a samu tarayyar jam'iyyun da suke ƙasar Kamaru su ne za su zaɓi daga cikin su kowanne su zaɓi mutane da za a saka a wannan rugujen
kwamitin kula da bangaren yan gudun hijira na kasashen nahiyar Afirka da ke da Musa Rauf Mu'azu ya kawo ziyaran aiki a ƙasar Jamhuriyar Kamaru an da ya tattauna da jami'an gwamnatin ƙasar domin irin kokari da suke yi na karɓar yan gudun hijira daga kasashe maƙwabta Musa Rauf Mu'azu ya yi wa manema labarai ƙarin haske yayin da suka gama tattaunawa su da firaministan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Bisa Giyangote a ofishinsa da ke birnin Yaounde ya ce
l'objectif c'était d'abord de remercier le Cameroun pour le
na zo ne domin nuna matuƙar godiyata ga gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin ƙoƙari da suke yi na karɓar dubannin yan gudun hijira waɗanda suke tserewa ƙasashensu domin matsayin yaƙi ko kuma waɗansu matsaloli da suka fi ƙarfin su na rayuwa ana kuma suna kula da su kwanai da gaske wannan nema ya sa na zo ni da tawagata domin miƙa na mu godiya to ai tun shekarun 2018 ne dai aka yi alƙawarin cewa za a mai da duk yan gudun hijira amma abin ya faskara ko me yasa mun yi yunƙurin hakan amma wani matsaloli sun sha kanmu ko da yake duk da haka muna ƙoƙari na kwashe yan gudun hijira sannu a hankali na ƙasar Najeriya wanda ya ji Boko Haram ya raba su kuma sai kasar Afirka ta gajiya su amana mai da su sannu a hankali kasar Jamhuriyar Kamaru dai tana ɗauke ne da yan gudun hijira sama da 80,000 ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa waɗanda suke fitowa daga ƙasar Najeriya a yanzu haka suna zaune ne a tsaunin dajin nan na Aminiwawu da ke can jihar Arewa mai nisa sai kuma ta gabashin kasar Jamhuriyar Kamaru an ga yan gudun hijira suka kai kimanin 50,000 waɗanda suke jeje ya zaka kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma waɗanda suka zo daga jihohi guda biyu jami'in da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar gida yanzu haka dai su ma sun yi matsayin gida a kasar ta Kamaru kuma suna neman rayuwarsu wanda waɗanda ake yi yanzu haka dai ya kama kusan shekaru biyar kenan wanda a har yanzu an kasa gano bakin zara sai kuma ta ɓangaren yaƙi da jahilci ƙungiyar UNESCO ta gudanar da wani babban biki na musamman domin ranar damar ta ɗinkin duniya duniya kawai kan ranar biyar da jarinci a kasar Kamaru a wurin da taron ne a jihar Aliomeni da ne fama da wanda ba su yi karatu ba ko kuma rubutu a kasar Kamaru amma hali yanzu bisa kokarin da kungiyar UNESCO ta yi yawancin al'umma su ba su wannan gaziya na hubasan da kungiyar ta yi Musa Williams kai jama shine jami'i ne kula da bangaren jihar Aliomeni da a kasar Kamaru mana karin hakki kan yadda yake na matakar godiya ga wannan kungiya ta UNESCO da kuma majalisar ɗinkin duniya na cigaban da muka samu sama a arewacin kasar Kamaru kuma yadda suka yi kokari na ba mu tsibira da bincina da kuma kuɗaɗe domin ganin cewa an wayar wa al'umma kai wajen neman karatu da kuma rubutu domin ya ta jahilci kuma muna cigaba da aikinmu muna godiya kwarai da gaske wajen nasarorin da muke samu kasar jamhuriyar Kamaru kuma ita ce wanda ta ɗauki bakuncin masu sana'o'in maganin gargajiya na nahiyar ta Afirka wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware musu rana ta musamman domin sun mori na ganin cewa sun ci gaba da haɓaka maganin kansu na bagajen fata karo na 19 kenan da suke gudanar da wannan rana sai dai wannan karan kasuwar motsa kolin da an yi ta ne a kasar Kamaru an da ita ce ta karɓi masu wannan sana'ar na maganin bagajen fata na tattauna da Profesa Uba Abdulrazak a matsayinsa na shugaban gudanar da kasuwar motsa kolin da aka yi cikin makonnin da muke ciki a Benin wanda ya nuna kalin hatsi kan yadda suke kokari mutsagara da kuma yadda wata kasar Kamaru take haskaka musu wajen yaƙi da suka yi na yaƙi da cutar annobar coronavirus a kasar ta jamhuriyar Kamaru da bayan da ake sayar maganin na yaƙi da wannan cutar ta corona ga yadda ake samun kaya
magungunan da ka ganin nan magunguna ne da yawancin mu suka gada ga iyaye ga kakanni to shine maganin bakar fata shine kuma magungunan da muka yi tasiri da shi a yanzu har da kaga wannan cutar da ake kiranta coronavirus ba ta addabe mu a nan nahiyar Afirka ba domin mun karkata ga shan magungunan mu da na gargajiya
Professor to yanzu daga wani kasa zuwa wani kasa ne suka ziyarci wannan bikin baje koli na maganin bagajen fata
kasashen da suka ziyarci wannan bikin din su ne ake kira da Faransa le pays région Afrique subsaharienne cewa kasashen Afrika da suke nan a kasan Sahara to kasan Sahara cewa bai shafi kaman Maghreb ba kaman kasan Larabawa kai dai nahiyarmu na bakake daga Sudan, Nigeria, Niger, Kamaru, Chadi, Centrafrique, Côte d'Ivoire zuwa su Congo har santa har South Africa
to professor wannan maganin da gani shin kuna samun kun samu cikin bangaren maganin corona
kore da gaske malam Muhammadu kaga kai ma a jawabin minister mai kula da kiwon lafiyan yan adam a nan Kamaru shi ma kansa yace gaskiya ya tabbatar kuma ya gani cewa magungunan mu na gargajiya ta kokarta kuma ta yi tasiri a wannan lokaci na wannan ciwo na coronavirus ka gani jama'a da dama sun yi ta sayan magungunan mu
Muhammad Awal Garba murya Amurka daga kasar Kamaru
a gaishe ka da wannan rahoto na musamman ga Awal din ya dawo da labaran wasanni
Wasanni a takaice.
Samun shiga wasan kofin duniya da za a gudanar a kasar Qatar a shekarar 2022 kamar ta gwamnati ne da jagoranta kasar Malawi a filin
kullum wasa na kullum da ke bane ya wunde Allah ya rinsu da rasul ta zurawa Malawi wallahi guda biyu a ranar su ita kuma Malawi wata samu sarar cin bana bale ba sai dai kuma kullum din da inda musulmi da inda kasar da hanje kamar ta ka jaba ga takwarta na kasar Ivory Coast kullum na kuti wadi su ne suka yi wa kasar kamar wanke babban bargo Allah Ivory Coast da jefa wallahi guda biyu a ranar Kamaru su kuma Kamaru din suka jefa kullu da a ranar ta Ivory Coast haka ka sashi wasan
a hanya tare da Malam Abakar masanin wanda ke shan kwallon kafa kasar Kamaru Malam Abakar ga shi kasar Kamaru ta yi abin kuzo mu gani a Yaounde a bakwai ita shi kasar Ivory Coast an samu matsala me zaka fada mata kamar na masanin kwallon kafa
to wallahi sun toma abu da ke murna match ale anan a Yaounde sun yi wasa da Malawi an yi Malawi duka mun duk muna nan bayan su amma ka su koma baya yadda suka ma Yaounde nan haka za su tafi gaba sun je Cote d'Ivoire an yi musu duka 2-1 amma kara su yi bata courage akwai wasa a gaba muna bayan su ban yi da courage ba mu yi da courage ba su kuma da Allah kara su yi da courage domin ku gozo ku ga abinda zai wuce a nan yanzu Cup da Africa duk muna nan a cikin murna kuma ga babban bolo Cup du Monde shine kowa yake jira amma in soma ragin kontar da jiki akan nan ba zai mana dadi ba Kamaru duka domin kur har yanzu ma mun san wata wani ya ci wani kuma ya yi rate har yanzu ba mu yi da kuraje muna bayan su muna yi musu an kuraje kada su kontra
to yanzu ya kace gani kasar Kamaru din akwai matsalan coach ne ko kuma babu
to mun san wata coach ne yake wasa ba coach kam yana nan kamar mai kiyo bayan saniya to ba su a wasa su gollo ne kamar sojoji kamar captain yana nuna masu mutanen sojoji bayan su yadda za su musaya su su ne meta da teren su ne sun sa abinda za su yi tsakanin su mu muna bayan su na san kamar duk a bayan su Allah ya ba su sa'a Allah ya ba su sa'a
na amma hawan garba mu yaro Amurka daga kasar Kamaru
agai da awal garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takeici
shugabanni a wani taro wanda China da Russia ke mutakar tasiri a kai da kungiyar haɗin kai mai mazauni a Shanghai ta shirya a yau dinnan Juma'a sun jaddada buƙatar tafiya da gwamnatin Afghanistan ƙarƙashin ikon Taliban saboda a samu damar kaucewa matsalolin jin kai da ka faru da kuma durƙushewar tattalin arziki a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wani sabon umarni wanda ya baiwa ma'aikatar Baitul Malin Amurka damar ɗaukar mataki kan dukkan ɓangarorin da ke da hannu a yaƙin da ake yi a yankin Tigre na arewacin Habasha ciki har ma da jami'an gwamnatin Habashar da Eritrea. Yau Juma'a ofishin jakadancin China a Austria ya yi watsi da abin da ya kira zarge-zarge marasa tushe da ministan tsaro da na harkokin wajen Australia da kuma takwarorin aikinsu na Amurka suka yi bayan wani taron shekara-shekara a birnin Washington. Bayan ganawar ministocin na Amurka da Australia, kasashen biyu sun fitar da wata takardar bayani ta haɗin gwiwa inda suka bayyana damuwarsu kan abin da suka kira ikirari mai haɗari da China ke yi na mallakar albarkatun ruwa a tekun kudancin China da ba su bisa doka, sannan suka bayyana aniyarsu ta ƙarfafa dangantakarsu da abin da suka kira muhimmiyar ƙawarsu Taiwan. Kasar Faransa ta dakatar da ma'aikatan jinya wajen 3,000 waɗanda ba su yi rigakafin COVID-19 ba har zuwa lokacin cikar wa'adin da gwamnati ta bayar na ranar 15 ga watan nan na Satumba. Gwammai daga cikin ma'aikatan lafiyan kasar sama da miliyan 2.5 a cewar ministan lafiya na kasar Oliver Garan jiya Alhamis sun gwammace ajiye aikinsu da yin rigakafin cutar ta COVID-19. Dubban ma'aikatan lafiya ne dai ba su yi rigakafin ba zuwa watan Yuli da shugaba Emmanuel Macron ya shelar wa'adin ranar 15 ga watan Satumba da ya kamata ma'aikacin jinya ya yi allurar rigakafi akalla na farko.
To masu sauraro, baki da abin da ya sabo kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kimu za ku zo su abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarstration wadda ta bada umarni ga ma injiniyan mu na yau. Sarki Hashim Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.